cikin mutane akwai wanda zaka lallace shi, cikin mutane akwai wanda zaka zafafa masa. Akwai kwanakin da suke kwanaki ne na sanyi da laushi, akwai kwanaki da suke kwanaki ne na zafi da tayar da jijiyar wuya. Mai basira cikin du'a shine Allah ke musu taufiki wajen yayin amfani da sanyi a inda ya dace, zafi a inda ya dace, da lokacin da ya dace. Amma dole ne malamai su dace su zanto suna umarni da kyakkyawa, suna hali daga mummuna. Banda wa'azi a radio da television, banda wa'azi na tafsirin azumi, banda wa'azi na faɗakarwa, wa'azi na idan ya kama a kilaye mutum a faɗa masa. Domin yana daga cikin wani abu da Allah zai kawo malaman ƙasar nan da hujja a kansa shine, ba wani mutumin da baya da malami cikin duk al'ummar Najeriya. In dai musulmi ne yana da malami, ɗan siyasa yana da malami, sarki da hakimi da dagaci da ɗan kasuwa duk suna da malamai. Mata suna da malamansu, maza suna da malamansu, amma wani irin malamai a nan matsalar take? Shin malamin da zai ce musu haza halalun haza haram, wannan halal ne ku aikata, wannan haramun ne ku nisanta? A'a, akwai malamai, sai dai matsalar shi ne malaman addu'a suka fi yawa sama da malaman wa'azi. Malaman tsibbi suka fi yawa sama da malaman wa'azi. Malamai da suke fadanci a gaban mai mulki ko a gidan gwamnati suka fi yawa sama da malamai na wa'azi masu faɗin gaskiya. To kuma malaman da suke da tasiri a cikin al'umma su ne malamai masu kawo gyara, wanda suke kokarin faɗin gaskiya iyakacin sanin su. To dole a samu wannan. Daga nan na biyu sai gwamnati. Ita amfanin gwamnati ta tsara dokoki da za su hana barna. Dokar da za ta hana barna kuwa, dokokin da za su hana barna suna da yawa. Yanzu da aka tsara dokoki da za su haramta dukkan wani lasisi da aka baiwa mai gidan sinima ko masu gidaje na kallon talabijin da ake da su a unguwanninmu da ƙauyukanmu, wanda suke yaɗa barna. Kaga wannan doka ce wanda malami mai wa'azi ba zai iya yi ba. Gwamnatoci ne za su iya yi, ko a mataki na jiha ko a mataki na karamar hukuma. To a ce a duk jihohin ba ko irin wannan dokokin, a duk ƙananan hukuma ko irin wannan dokokin. Sarakuna su yi amfani da matsayin da Allah ya ba su. Duk lokacin da aka ce ga wani gida na kallon bidiyo ya addabi jama'ar unguwa, kar mu yi zama na munafunci irin na Hausawa. Mu haɗu mu da jiya unguwa dukkan mu bakin mu ya haɗu akan ba ma san wannan gida. A kirawa mai gidan a faɗakar da shi ya daina, kar ya fata mana unguwa, kar ya rusa mana tarbiyyar 'ya'yanmu. Mu da shi mu na zaihance shi don so muke ya gyaru. Idan aka yi masa ɗaya biyu ya gidi, dagacin mu ya shugabance mu, mu je gaban hakimi. Hakimi ya gyara gabar mu, mu je gaban mai martaba. Idan aka je in abin hakimi zai iya hanawa, kaga hakimi zai iya hanawa. Idan abin ya fi karfin hakimi, na tabbatar da fi karfin mai martaba sarki, ba sarki ya hana. A ji cewa sarki ya hana, bai yarda ba dan wannan ya ci karo da tarbiyya. Kaga wannan hanyar ta gyara. Malami mai wa'azi kadai ba zai iya yin wannan ba. Sarki idan zai yi amfani da damar da Allah ya baki, ko hakimi da damar da Allah ya baki, sai ya yi wani abu na aiki da zai kawo gyara, wanda malami mai wa'azi zai shekara yana bai iya kawo wannan. Dan nan wa'azi nake yi. Tsakaninku da Allah, adadin mutanen unguwar nan da adadin mutanen da ke tare a nan gurin, wanne ya fi yawa? Mazauna unguwar nan. Amma yanzu a nan gurin, idan ka kasa wannan taron gida goma, shin mutanen nan unguwar za su ɗauki kashi ɗaya? Zai wahala, kashi tara daga waɗansu unguwanni. Ashe kenan malami ba ya da ikon ya kunkusa gidaje, ku fito ku zo masallaci zan yi wa'azi, sai wanda ya ga dama ya zo. Ballanta da wa'azin malami masu tasiri. A sai kaga anan shi ne amfanin hukumomi. Jama'ar unguwa ko jama'ar gari su haɗu su je wajen ciyaman na local government, ya kafa doka shi da yan legislator na karamar hukuma, su tashi su yi magana su bai wa DCO cewa mun hana kaza a karamar hukumar. Na ga wani lokaci kafin gwamnatin jihar Bauchi da Shelan ta za ta yi aiki da jari'ar musulunci, muka samu ciyamomi na local government guda biyu a Bauchi sun suka fara aiki da ita kafin gwamnati. Karamar hukuma ta farko Ganjuwa, karamar hukuma ta biyu Darazo local government, duk suka kori karuwa a karamar hukuma su tare da cewa gwamnatin jiha a lokacin ma ba ta kafa dokar shari'a musulunci ba. A cikin shugaban karamar hukuma in ya zama na gaske zai iya yi, kuma haka aka yi, duk suka kori karuwa kuma ba abin da ya faru, kuma dole karuwan suka bari. An ce man da kansa DPO suke operation din rundunar shi ba ta karamar hukuma. Kaga anan waye zai cike ni? Babu wanda zai. To kaga a ce za a iya yin gyara kinyi ne aka yi, wanda ya kamata su yi gyara ne suka ki ɗaukar da sun kuri da ke kansu. To wannan ita ce babbar musibar mu. A ce dole mu tashi mu fuskanci gyara. Kamar yadda na faɗa, malamai da masu mulki wallahi mas'uliyar su a gaban Allah tana da nauyi sama da kowace. gina masu mulki ba su fahimci wannan abun ba sai yanzu da aka faɗa wajen wa'azi. To a maimaita wannan a masallatai, a maimaita wannan a kowace kafa. Amma daidai lokacin da kake yin wannan babu mamaki wani malamin kuma yana can karkashin chairman na local government ko karkashin gwamna ko karkashin gwamna ko na kwamitin da cewa wannan ke aiki zan fa'a. Saboda ribar da zai samu, saboda mukamin da yake, saboda matsayi da aka bari, ba shi da rawar da. Kaɗai kisi kare. Ya ɗora rayuwarsa cikin shekara biyu akan wani tsarin da baya son cewa. Kafin shekara biyu ya san cefanen gidansa, a yanzu kuma shekara biyu ya san cefanen gidansa. A yanzu kare ce zai ce kaza ya rasa wannan cefanen gidan na sai na zai tuku. Amma ya manta da can kafin wannan shekara biyu da aya yake rayuwa. A yanzu ne sai Ubangiji ya manta da kai bayan wannan shekara biyu. Duk wannan ababen kallo ne. Kuma shi mai mulki idan ka faɗa masa gaskiya. Gurgurai yadda za ka sauka ke niyya, gurgurai yadda zai da gaskiya. In kai ba dan Allah ba kuma wannan abun ba zai tasiri tsakanin ki ba, amma in kai dan Allah, Allah zai sa tasiri. Ko ya ji karɓa a fili zai kuma cewa gaskiya ka faɗa masa. To wannan shi ne wajibinmu. Lallai a samu masu faɗakarwa. Ubangiji ta halatta wa lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa asabnahum bima kanu yaksibun. Inda ma'abuta cikin alkariyu za su yi imani su yi takawa, to da za mu buɗe musu albarkatun sama da na ƙasa. A ce abin da zai fitar da mu daga cikin wannan kunci komawar mu zuwa ga Allah, talakawan mu da shugabannin mu, malaman mu da masu mulkin mu. Kuma anan nake so in ce da masu mulki, akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuna dukkan mai mulki a duniya Ubangiji ta'ala na ba shi ma'abuta shawara iri biyu ne. Idan an ce mai ba da shawara ba lallai bane zanto wanda naɗa shi aka yi yadda ake naɗa advisor a jiha, a kila abokanansa ne, kila makwabcinsa ne, kila iyayen gidansa ne, kila waɗansu wanda ya yarda da su ne, abokanan shawararsa dai iri biyu ne. Akwai abokanan shawara na gari wanda in ya tuno alkhairi za su taimake shi ya yi, in ya manta alkhairi za su tunatar da shi alkhairi, in ya tuno sharri za su hana shi, in ya manta da sharri ba za su tuna masa maballan sana'a aikata. To wannan su ne abokanan shawara na gari. Jawabin suna cikin gwamnati ko suna wajen gwamnati. Ta iya wa cikin advisors ne, cikin kwamishinoni ne, ta iya wa cikin hakiman sarki ne, ta iya wa cikin 'yan majalisar hakimi ne, ta iya wa cikin 'yan abin da ne kansiloli ne a karamar hukuma tsakanin su da chairman, ta iya wa abokanansa ne wanda suka yi makaranta tare ko makwabtansa wanda dai za su gane da shi su ba shi shawara ta gari iri biyu ne. Masu shawarar kirki su ne waɗannan. Sai kuma kashi na biyu masu shawarar banza wanda in ya manta da alkhairi ba za su tunatar da shi alkhairi ba, kuma kullum sai dai su faɗa masa sirri. Kullum aikin su sai da shi wane baya son ka, wane ya zage ka, wane ya cuce ka, wane dan adawa ne, ba su da wani aiki sai wannan. Aikin su su ƙara wa shugaba taron masu ƙin shi, su ƙara masa taron masu ƙin shi. Aikin su su zuga shi ya kullaci wane da wane ba tare da hujja kwakwara da zai iya nunawa ba kamar rana lokacin azaba. Waɗannan abokanan shawara waɗanda suke na banza kenan, ko suna cikin gwamnati ko suna wajen gwamnati. Sai manzo Allah ce dukkan wanda Allah ya nufe shi alkhairi sai kaga ya hada shi da tasu ta zo ɗaya da abokanan shawara na garin ta. Waɗannan abokanan shawara na shari ko babu ruwan shi ba zo su faɗa yadda suka faɗa haka za su tashi kamar abu. Ya kamata kenan kowane mai mulki da chairman na local government da gwamna da sarki da haki da dagaci da mai unguwa da commissioner da farmer, kowane mutum in dai ya lura a ma'aikatarsa ba zai rasa mutumin kirkin da zai ba shi shawara ba. Sannan kuma akwai mutanen banza kuma da zo ba shi shawara. Akwai wanda an yi sabon commissioner sun riga sun tsana suna neman yadda ɗan dambe ke neman makasa, haka suke neman sabon shugaba da aka kawo musu. Sun fi sanin manufar aiki ta ministry, shi yanzu ya zo bai sani ba. Ya za su tsora shi akan barna? Ya za su dabe bai shi da waɗansu kyautuka tun kafin ya sa inda aka sa gaba? Ya za su yi ta masa fadancin ƙarya dan su rufta shi su rinka yin sata tare da shi? To ya kamata shugabanni su faɗi gurgurma da wannan. Duk shugaba na alkhairi za a ga yana neman shawarar mutane na gari, ko suna cikin gwamnati ko suna wajen gwamnati. Duk shugaban da ba na gari ba za a ga cewa mutanen banza ne suke tasiri wajen ba shi shawara da faɗa masa rungumi na iska ba na amfani. Da haka ya kamata shugabanninmu su yi hattara game da wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani shugaba da Allah ya shugabantar kan waɗansu jama'a illa wa yu'ta bi yawmin qiyama maghlulan fa ce sai an zo da shi ranar tashin kiyama a daure hannayensa an hada da wuyansa an kaure ta mau hatta yafukahu al'adalu aw yubikahu al-jawd har yanzu to adalci ne zai fance kaurin da aka masa ko kuma zalunci ya kara daure ta mau ya jefa cikin wutar jahannama duk shugaba haka yake ko a wani mataki na shugabanci mai shugabantar mutum goma da mai shugabantar mutum dubu ɗari da mai shugabantar miliyan kowa gwargwadon nauyinsa haka za a zo da shi ranar tashin kiyama a daure ta mau adalcin sai kunce shi ko kuma zalunci sai kara daure shi ta mau ya wuce cikin wutar jahannama da haka ƴan uwa musulmi ya kamata mu yi hasara wallahi halin da muke ciki hali ne nake sarrafin da muke ciki na rayuwa har yanzu babu wata hanyar da suke nuna mana ko wani mabuɗi na mafi sarrafa domin ba mu koma zuwa ga Allah hakikanin koma zuwa ga Allah ba babu tabbatacciyar tuba ramadanu na zuwa kowane ɗaya daga cikin mu ya ɗauke shi a matsayin watan tuba a matsayin wata na addu'a da koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala don ya samar da mu daga cikin halin kakanuka yadda muke ciki shugabanninmu su haɗa kansu da juna abun kunya ne lokacin da aka cire sarkin Gondo ba mu ga wani shugaba da ya haɗa kan waɗansu shugabanni don su je su fuskanci Obasanjo ko gwamnan jihar Kebbi cewa me yasa aka yi haka ba Allah kalle a mana bayani me yayi amma daidai lokacin da ake faɗa da asisi da Obasanjo shugabanninmu ne suke wucewa gaba kuma za a je a sasanta su don Allah idan da asiku da Obasanjo sun yi dambe wani ya fasa wani hanci mu wata cuta ce ta tare da mu me muka tsira ke ba abin da muka tsira ke ban tsammanin matsalar talakan Najeriya shine rikicin asikin da ubasan matsalar cikin talakan Najeriya shine ma asikin da ubasan kan sune matsalar sune ba na'i to amma wai wannan wasai ga wadansu kofin shugabanni da ake ganin dattijai ne ga shekaru ya kamata sun kai shekarun da kasu ji tsoron kowa ko mutuwa ya kamata kasu ji tsoronta dan ba ya da amfani su ji tsoronta dan saboda tana tare da su ya za su yi amma sai ji tsoron wani to wannan ita ce barnar cikin cikin mu ya yan uwa abu na karshe da zan rike da shi a jiya a taro da muka yi na majalisar kwalitin shari'ar musulunci na kwamitin shura a Kaduna an tattauna ababe masu muhimmanci abin sha'awa kuma an samu wakilci daga dukkan bangarori na Najeriya kasar Yarabawa da kasar Inyamurai da 'yan South South duk sun zo an tattauna ababe kamar haka na farko doka ta haƙƙin yara da majalisar ɗinkin duniya ta kawo Najeriya kuma gwamnatin tarayya ta amince da ita tun wancan gwamnatin ko tun wancan kashin na fari kafin a zo zaɓe na 2003 kuma yanzu aka turo a jihohi don a aminta da ita don ta zama doka kun dai ji illolin ganye muku bayanin daga cikin illolin shi ne bai halatta baka aurar da yarka tana kasa da shekaru 18 a duniya in ka aurar da ita a kan wannan matsayi a kai ka kara za a kama ka za a yi maka itara ko ta miliyan ɗaya ko na maka mutu haka wanda ya aure ta za a ɗauki shi da suna za a kama shi da laifin ya yi fyaɗe kuma da ɗan zina da ɗan aure matsayinsu ɗaya kowanne zai ci gado kowanne yana da kaza kowanne yana da kaza da dai sauran iskanci da rashin mutunci da ke cikin dokar to dukkan malamai an yi ijma'i akan cewa tafsirin azumin bana duk malamai za su ci gaba da bayani a cikin majalis na tafsiri akan wannan dukkan musulmai kuma kowa ya ci gaba da addu'a ubangiji ta ala ya karya dukkan wani yunkuri na cin nasarar wannan doka ubangiji ta ala ya karya aniyar duk wanda suka yi sanadiyyar zuwan wannan doka kuma duk wanda ya ce zai albarkaci dokar ubangiji ta ala ya warga zarmarinsa wannan shine sakon da aka ce ko waye ko a cikin sallah ko a wajen sallah abu na uku Amerika ta kawo doka ta yaki da ta'addanci a wurin su wannan taron ta'addanci ne yadda suka yi definition gareji na ta'addanci don sun ce dukkan wani taro dukkan wani yunkuri na mutum ɗaya ko biyu ko sama da haka da za a yi don kalubalarsa wani tsari ko waɗansu dokoki ko kaza ko kaza duk wannan ta'addanci ne ma'ana dai faɗa da musulunci kuma ita ma ita anan za a yi yawo da ita mai sun dokoki don su amince da ita abu na uku ba na biyu banda na biyu abu na uku maganar ƙidaya an ce ya kamata kowane musulmi na farko dai mu tsaya akan matsayar dole a ƙidaya a sa addini a sa sunan mutum da sunan mahaifinsa da kakansa da addini na biyu dole ba a yadda a fara wannan ƙidaya ba sai an canja tsarin zaman hukumar ƙidaya din tunda yanzu daraktoci 15 da ake da su na wannan hukumar kidaya guda 12 daga cikin su da kirista da uku ne musu wanda wannan ke nuna ba a tasan mai adalci ba a kidayar to waɗannan ababai sun shafi da aka ci a Isra'o dukkan jama'a kuma a shiga cikin watan Ramadan da wannan da yaka wannan tunani a majalisai na tafsiri da wa'azi da fadakarwa da lantoci kuma duk wanda zai addu'a mace ko namiji ko waye sa wannan a ciki dukkan wani yankuri na tutar da musulmai ubangiji ta Allah ya kare wannan yankurin ya kare wanda suka zo da wannan yankurin wannan shine wajibin da ke kan kowa da kowa ba a yafewa kowa akan wannan ba jama'a na dau lokaci dan haka a nan gurin ya kamata in da ta aya fata na ubangiji ta Allah ya ba mu ikon tuba daga kurakuren mu kuma shugabannin mu ubangiji ta Allah ya ba su ikon gyara waɗannan kurakure ubangiji ta Allah ya ba su ikon tsayawa tsayuwa ta gaskiya ya ba su ikon zabo abokanan aiki na gari a kowane mataki na gudanar da mulki waɗanda za su taimaka musu wajen gudanar da adalci a cikin mulkin waɗanda za su zama abokanan tsirarsu a duniya abokanan tsirarsu a gobe kiyama ubangiji ta Allah ya karkabe ƴan ma'abba a tattare da gindin su ya raba su da sharrin masu gurguwar shawara ya raba su da sharrin munafukai ya raba su da sharrin algungumai waɗanda ba sa so wa al'umma alkhairi su sharri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala
barakatuhu a sadakalar kenan kuma wannan shine halin kakanikai to kila sun zo mahango mafitar Allah ka tsirar da kafin na kirawo malamin da zai mana ta aliki a muna maraba da waɗansu manyan malaman suka tsaraso lokacin da malam yake gudanar da wannan muhabara a ciki akwai malam Jibrin Umar wanda duk wanda yake malizin sun zuwa wannan masallaci ne ya san shi sannan akwai doktor Bashir Ali Sima Yazo sannan akwai Malam Abdullahi Muhammad Gedo Sima ya karatu fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya saka wa Malam alkhairi kan wannan fadakarwa gaskiyar al'amari wato a Nigeria halin da ake ba hali bane da mai hankali zai iya turanta ba don idan ya zama na cewa shugaba wanda yake shugabantar mutane don mutanen ya zama wannan shugaban kawai abin da yake gabansa ne ya ci sai ya tabe in dai rayuwa ta zama haka ta zama musiba yanzu ma da ne yi gari a ce tsofaffin ƙasa sarakuna gwamnoni ba wanda zai iya zuwa ya tsaya a gaban Obasanjo ya ce man fetur din nan tsadar ta yi yawa Obasanjo ba haka ake yi a Saudi Arabia ba ƙasa ce ta fetur ba haka aka yi a Kuwait ba ƙasa ce ta fetur ba haka aka yi a Bahrain ba ƙasa ce ta fetur haka shi ma abinda aka yi musu kaji 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 mun zo ne motsi talakawanmu a kan wannan al'amari don kai ma ka sassauta ka kwaikwayi waɗansu ƙasashe da Allah ya yi musu wannan arziki na man fetur wannan shi ne ya kawo mu kukan talakawanmu ne ya kawo mu wallahi wannan abu zai yi musu wahala amma kowane gwamna abin farin jini ne a wurinsa ya ce zai shugabanci mutane fasanta tsakanin ku ba su jira shi wannan abin alfahari ne zai iya kashe kuɗi zai iya bada lokaci zai iya yin miki lokacin da wannan bala'in fetur din wannan yunwa wannan zunata-zunatan wannan barnata-barnatan ba ruwanka da su ba ma ya kallon haka kowane bakaraki yana da tunanin wato ya je ya ce zai bada wasu gudunmawa saboda a cikin sai shi ko Obasanjo ya sai shi a daidai wannan lokacin ba ruwanka da yunwa da ake ba ruwanka da zalincin da ake mutane gaskiya wannan ba karamin abin tashin hankali ba ne na hika an malamai bala'in ya kai bala'in da yanzu malami ya gaza da ya fito da yi wa mutane wa'azi saboda wasila ko ya zama vulnerable ko ya zama vulnerable ko ya zama yani abubuwa dai gasu nan babu iyaka wallahi yanzu abin nan kasa ta soma zuwa tana toke kofar gidan malamai ta yanda ba su ta almajiran da za su iya gaya wa ba don komai ba saboda musibar naira saboda talaucin gobe saboda me za su tara ka kai ga ka je ka fitar da garirrika yanda ake taron wa'azi ake faɗakar da mutane ake dawo da hankalin mutane ake nuna wa shugabanni abin da yake kuskure don su gyara yanzu malamai wannan abin ya zama shi ne tsaguwar su na mafi tsoro a gare su don wallahi malami ka ce ya faɗi wata nasiha zai ce a'a kujerar umarata dan mun yi da kwamishina wani lalle za a ba ni ma wannan alkawari ne alkawarin nan kuwa ko ba a faɗa min ba an ce karka yarda ka yi nasiha wannan shi ne fasarar sa kullum musibar da ake ciki Allah ya ɗauke zargi ya tsare ni to cikin wanda zai dan tsarawa a abin bayani akwai imamun kanda ma'ana sai Abubakar Umar Musa Ijiyalle ya babu hulla sai Abubakar Umar da ne tafafan ashtura to jiburan shi ayyukan jiburan gyara
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa al'ummar musulmi kamar yadda ya gabata malam ya yi mana bayanin halin da muke ciki na badakala da halin kakanikayi da kuma dalilai da abubuwan da suka kawo mana wannan ya yi mana bayanin ciwon ya kuma yi mana bayanin maganin ya kuma yi mana bayanin dalilan da suka kawo wannan da kuma irin abubuwan da kowane ɗaya daga cikinmu ya aikata a matsayinsa na mutum a matsayinsa na ɗaya daga cikin al'umma ma'ana malam ya yi mana bayanin yanayi da hali irin na shugabanninmu na yanzu da yanda suke tafiyar da al'amuransu na mulkin al'umma ya kuma mana bayanin yanayin su ma al'umman da rayuwarsu da dangantakarsu ko zamantakewarsu ko dangantakarsu tsakaninsu da mahaliccinsu da kuma yanayin yanda malamai aka wayi gari yau mafi yawa daga cikinsu suka zama malam fada malaman tuwo da riga da kujerar umara da riga mai asaki suka zama cewa wato a maimakin su faɗa a ji su ake faɗa wa suke ji a maimakin su faɗi gaskiya su tsaya a kan gaskiya su rayu a kan gaskiya saboda ubangijin gaskiya sun wayi gari wato su ake ja inda aka ga dama su ainihin wato ake dorawa akan abin da ake so su irin yaran da ake so ma'ana duk abin da ake so a tallata shi ko maimunin sa su a biyo da shi ta hannunsu ta yadda su ne suka san yadda za su yi zaƙin baki su yi ainihin uwa su yi makarbiya saboda bakinsu wani yana da baki kamar ɗan gidan zabiyar da ɗe ya iya gyara mummuna ya iya ɓata kyakkyawa za amfani da shi a matsayinsa na malam ya tallata abin da ake so ko da ba shi da wato kyau babu shakka idan al'umma ta samu kanta a haka tilas ne mu samu kanmu a cikin hali da yanayin da muke ciki a yanzu kuma babu shakka ba za mu samu canji ba ba za mu samu fita daga halin wato da muke ciki ba ko mu samu canji ko mu samu tsira ko mu samu ainihin wato kyakkyawan rayuwa sai mun yi tsokaci mun yi duba da abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin littafinsa mai tsarki inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah madaukakin sarki da dai bai taba canza wani hali ko yanayi da yake ga mutane ba ma'ana mutane suna cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa da yalwa da alkhairi da albarka Allah ya canza musu wannan yanayi su koma cikin halin takanikayi da matsuwa da talauci da baƙin mulki da musiba da bala'i har sai sun canza abin da suke a kai ma'ana idan mutane suka zamanto nagartattu mutanen kirki bayin Allah masu bin dokokin Allah masu bin umarnin Allah to ba yadda za a yi mutane suna nagartattu kamar haka Ubangiji ya canza musu ya kawo musu matsala sai sun canza da aikinsu sun canza da aƙidarsu sun canza da imaninsu sun canza da ibadarsu sun canza da nagartarsu sai Ubangiji ya maida su a cikin halin da ya dace da yanayin da suke ciki babu shakka Bahaushe yake idan an yi ta barawo a yi ta mafi sau idan muka kalli hali da yanayi da yanda muke ciki da baƙin mulki da zalunci irin na azzaliman shugabanni ɗan fashi da biro ɗan fashi da makami babu shakka mu ma kuma mu kalli halinmu a yanayin da muke ciki da yawa daga cikinmu an wayi gari kamar yadda malam yake faɗa fasadi da ɓanna da sabo ya zama abin ado a cikin jama'a kuma saban ma ya zama wato ƙirƙirowa ake yi irin saban da ko fasadi ko ɓannar da ba a yin ta shekara goma ko biyar da ta shige a yanzu a bana ko a wannan shekara ko a wannan lokaci ko a wannan yanayi za ka ga an canza an ka irin wannan sako ya zama shine wato abin da wato al'umma ta yawancin masu sako suke yi ko suke aiwatarwa wani ɗan uwa shekaran jiya yana bani labari cewa a unguwarsu aka samu wata baiwar Allah tana da yarinya wadda take ƴar shekaru kaɗan ma'ana shekaru uku ko huɗu ko biyar aka samu wani ƙaton fajiri marar aikin yi ya lalata ta ta yadda ta rasa yadda za ta yi ƴar za ta kai asibiti ko shi za ta kai ƙara ko ƴan sanda za ta kirawo ƙarshe ta haƙura ta ɗauki ƴar ta tafi da ita asibiti ta kai ta emergency tana zuwa ainihin kafin a ce ne tana zuwa sai ta samu ita ce ta shida mai nau'in irin ƴaƴan da aka yi waɗannan abu ita ce ta shida ga su da a jere daga ciki huɗu mata biyu maza ya za ka ce ga irin wannan al'umma babu shakka in an yi ta ɓarawo a yi ta mabi sau kuma mun sani tilas ne dole ne wajibi ne lalle ne akan kowace irin gwamnati, gwamnati ce ta soja, gwamnati ce mai ruwa biyu mai angule da kan zabo, wani bangaren ta soja wani bangaren ta farar hula, ko gwamnati ce ta farar hula, dole ne, wajibi ne, tilas ne, lalle ne akan ta da kare mutuncin al'ummata da jininsu da dukiyoyinsu. Tilas ne wannan akan kowane gwamnati, kowace gwamnati, duk gwamnatin da ba ta yi haka ba ta san cewa tabbas ba wanda Allah zai tambaya wannan ranar tashin alkiyama sai wannan gwamnati, ko an ƙi ko an so, ba yadda za a yi. Tilas ne akan kowace gwamnati ainihin wato ta kare al'ummata, ta kare dukiyoyinsu, ta kare jininsu, ta kare mutuncinsu, ta kare ƴancinsu, ta kare addininsu, ta kare hankulansu da dukkan wani abu da zai zama ya zama illa a rayuwarsu. Sai dai abin takaici, waɗannan abubuwa yanzu sun yi karanci, mun rasa irin waɗannan abubuwa a cikin rayuwarmu, a cikin tsari na jagoranci, kasancewa mu yawanci ga yadda muka kasance mutane masu yawa, saboda ba doka, ba wanda zai yi tsawa, babu wanda zai ce me aka yi, ba wanda zai ce dan me aka yi, babu wata hukuma, babu wata kotu da za ta tsaya ta ga an hukunta mai laifin da ya yi laifin da yake na tirko na ashiya a cikin al'umma. Don haka rayuwa ta zama karazibi, kowa abin da yake so yake yi, yadda yake so yake yi, don in yayi ba yadda za a yi da shi, ba abin da za a yi masa, babu wani hukunci, babu wata doka. Yayin da su kuma shugabannin da muka zaba suna amfani wato da halin rayuwar da muke ciki, da talaucin da muka samu kanmu, da jahilcin da aka fada ciki, suna amfani da mu yadda ainihin wato suke so. Sai yadda mun sani, dukkan wani mutum da aka zaba akan kowane mataki, kowane matsayi, yake ainihin wato a shugabanci, ainihin zaka ga kafin a zaɓe shi, ɗaya ne daga cikinmu, ɗaya ne daga cikinmu, mutum ne kamar kowa, talaka ne kamar kowa, ya shiga jam'iyya, ya tsaya takara, ainihin aka tsayar da shi, ya bi jama'a yana cancan, yana roƙonsu don Allah, ya nemi wasu a masallaci, wasu a gidaddaji, wasu a kasuwa, wasu a wata matattarar jama'a, ya roƙe su ne, ya roƙe su ƙuri'arsu don su taimaka masa ranar zaɓe ya samu, a ce idan aka kirga ƙuri'a, aka gama zaɓe, a ce ƙuri'ar su ta yi rinjaye, shi ya ci zaɓe. Mafiya yawa akan haka, ta wannan hanya guda ɗaya ita ce hanyar da shugabannin da suke mulkinmu a yau suka samu mulki, suke mulkar mu. Don babu wata hanya ta biyu banda wannan, don ba da bakin bindiga suka karɓi wannan mulki ba, ba kuma gadansu suka yi iyaye da kakanni ba, ta waccan hanya da na ambata ta ita suka zo kan mulkinmu. Amma abin takaici suna amfani.
Assalamu alaikum. Allah ya yi afuwa da su sama na kan dakatar da malam a sanarwa ta zai zama cikin tsarin yana bukatar su ne fiye cewa saboda halin da ake ciki da al'amura da yadda suke gudanuwa, kuma a yadda abubuwa da su bukatar neman taimako da wani ɗan uwa, ta kafi sanarwa cewa ɗan adam wanda suke da uniform ɗan agaji da kuma ɗan hizba za su zagaya da hulunan su ko bokitin, amma in ba da uniform ba gaskiya ɗayan sojan gona za ka bari shi yake magana ba da waɗannan guda biyun da ke ɗan hizba ko ɗan agaji, wannan kowa ya ba su kima sojin su zuwa wannan wuri. Ina fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a taimaka, kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓa ya ba da lada a kan haka.
Don haka waɗannan wato shugabanni ta wannan hanya suka ji suka samu mulki ko suka zo kan mulki, bayan taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, sannan da furguncin da muka shara na muka jefa musu, sannan da irin kyansin da irin lallashi da suka yi mana, sannan da la'alla irin tunanin ka mana taimako ko ɗauki ko gudunmawa ko ci gaban gari ko unguwa ko ƙasa, muka zaɓe su a kan waccan manufa. Amma masiya yawa daga cikinsu sun dawo suna amfani da talaucin wasu daga cikinmu, suna amfani da jahilcin wasu daga cikinmu. Ta yadda za ka je ƙofar gidan kansila ko ciyaman ko ɗan majalisa na jiha ko na tarayya, za ka samu ainihin wasu ƙarfi madaka kare marasa aikin yi suna zaune a bakin ƙofar gidansa, jira suke ƙarshen sati idan ya zo ya bi su ya ba su naira 100, 150, 200, ya raba musu irin wannan ɗan abin da bai taka tara ya karya ba, su karɓa ainihin suna yi masa godiya, suna faɗuwa suna gaida shi. Sun manta da da shi ne yake rarrashinsu, shi yake nemansu, shi yake neman ƙuri'arsu. Sannan ya tafi inda ya tafi ko kujerar da ya hau, kujera ce ta wakilcinsu da sunansu don ya kawo musu ci gaba a garinsu ko a jiharsu ko a unguwarsu. Ya ajiye wannan aiki, ba sa tunatar da shi wannan aiki, sannan yana amfani da talaucinsu suna roƙonsa abin da bai taka tara ya karya ba. Idan ya ba su, shi ne mutumin kirki. Satin da ya ba su yabe shi, satin da ya zo ba canji bai ba su ba, su zage shi. Haka ake ta kai wato mutane sun zama gidadawa, sun zama wawaye, sun zama jahilai. Ta yadda za ka ga ɗan majalisa ko ciyaman na local government, daga cikin ayyukan da yake wajibi dole ne su yi wa al'umma da kuɗin da aka ba su don su yi wa al'umma, wanda ba su kasa kuɗin kashi goma suka yi wa al'umma aiki kashi ɗaya ba, idan wata rana suka yi hubbasa ko ciyaman ko kansila ya yi hubbasa ya samar da transformer a unguwa, transformer da ya kamata a ce ya samar da irin ta goma, ya samar da guda ɗaya don wauta da jahilci irin namu ko na mutanenmu, sai ka ga wai an cika hais, an tafi gidan rediyo ana yabansa, muna godiya ga honorable chairman ɗinmu, Allah ya saka da alheri, ya sa mana taransu. Kaga wannan abin haushi ne, abin takaici. Na farko transformer nan da isa maka ba kuɗin uwarsa ba ne, ba na ubansa ba, ba gadansa ba ne, kuma dole ne ya yi maka wannan. Kun taɓa jin dan Allah a Ingila ko Amerika ko a Saudiya talaka sun je godiya an sa musu transformer ko an musu kwalbati? Sai mu dan hauka dan rashin hankali, wai har yanzu yana kafafa ran da za ta ci transformer ma, rannan sai masu tafiya kasuwa ma sai sun daina zuwa kasuwa, wai sun zo an tare shi an soke transformer, in ba haka ba zai yi gaba da ita. To kai gaba da ita sai me ka gani? Kai kun ga wannan akwai gidadanci, akwai wauta. Tilastin al'umma muka zama haka, ba mu zama wayayyu ba, mun zama dabbobi, mun zama shanu, mun zama awaki. Kafin a zaɓe ka, ka taɓa sayan waya ko fon guda ɗaya ka sa a layin? Ba ka taɓa ba. Yanzu da aka zaɓe ka, kuɗin jama'a ne, haƙƙin jama'a ne, dole ne ka yi wa jama'a aiki. In kai ba godiya ba, dole ba ne sai an gode. A kan me za a gode ma? Babu hujja, babu dalili. To idan muka zama haka, babu shakka jirgi ya tafi ya bamu. Kuma mun zama matattu, mun zama marasa ruhi, kawai gangar jiki ce da numfashi, numfashin da ba shi da amfani, numfashin da ainihin wato kawai.